Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan birnin Washington akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Maryam Dauda.
A yau da yake ranar tattauna batutuwan kiwon lafiya ne, za mu kawo muku ra'ayoyin mata game da abin da ya ja hankalinsu suka fara karatu a fannin kiwon lafiya.
Na farko na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma ƴan uwana mata. Za ka ga za a kawo mace, za ta dai mace dai bafulatana tana jin kunya an kawo ta ko haifuwa ko ƙwari ko wani abu, sai da zai samu namiji ne a wajen ɗin wanda zai duba ta. Sai ka ga sun ƙi zama a asibiti ɗin su koma gidan damuwansu.
A makon da ya gabata, shirin yau da gobe ya fara tattauna batutuwan maganin gargajiya da ma na zamani da ke ƙarawa ma'aurata kuzari da ni'ima. Idan muka duba, wato inda muka duba illolin waɗannan magungunan musamman ga mata, to shin ko waɗannan magungunan na da wata illa ga maza?
A makon mutum ran da bai sha ba, an ce ba zai sami wannan biyan bukata kamar yadda yake sha ba. Za ka ji ba amfani sosai. Kullum sai mutum ya sha, in bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da sai ka ce talatalo, amma idan ka sha za ka ji abin da muhimmanci.
Kuma yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa, ƙwararre a fannin da ya shafi mara da mafitsara na asibitin Malam Aminu Kano, akan illar yin amfani da magungunan gargajiya da na nasara don ƙara kuzari ga ma'aurata.
Amma kafin nan za ku ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya akan illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da ma'aurata ke amfani da su. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan.
Shin kuna da masaniya game da illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da maza ke amfani da su? Tambayar mu ta jiya kenan, kuma ga yadda kuka amsa ta Facebook da email. Saƙon farko daga Mudassir Ibrahim Manda Kaduna ya ce, hakikanin gaskiya an tabbatar da cewa duk matasa masu amfani da ire-iren waɗannan magunguna gaba kaɗan suna iya rasa kuzarinsu tun girma bai kama su ba.
Hakika da yawan ma'aurata maza na sane da illolin da ke tattare da maganin ƙara kuzari, sai dai kawai su bijire da shi, suna ganin ba komai ba ne, su dai su biya buƙatarsu, kada a ce sun gaza. Ba sa kallon abin da gaba za ta haifar masu, sun manta da ba da ƙarfinsu suke amfani ba. Fatarmu Allah ya sa masu yi su gane, komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo ba ta zama a sama. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau.
A gaskiya matasa ba su cika amfani da waɗannan magunguna ba, sai dai manyan mutane. Sako daga Babangida Muhammad Karasuwa.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya yin amfani da magungunan ƙara kuzari ba bisa ƙa'ida ba na da matuƙar illa. Wani lokaci gaban mutum kan tsaya cak har sai an je asibiti, sannan yana janyo illa ga zuciya domin maganin kan tilasta fitar jini da ƙarfi. Allah ya kyauta. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram.
Hakika duk wanda ke amfani da waɗannan magunguna ya san irin illolin da ke tattare da irin waɗannan magunguna. To yau da gobe ku ƙara faɗawa masu yin amfani da waɗannan magunguna da su tuna da cewa bari dai ba shegiya bace da ubanta. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya.
Kai daɗi na da yau da gobe suna wayar da ma'aurata don su san abin da zai cutar da su. Sako daga Baba M Sala Banki.
Ni kam ina da ƙarancin sani game da wannan lamari, amma na kasa kunne na don sauraron yau da gobe. Sako daga Ibnu Abdullah Bojude.
A gani na maganin ƙara kuzari da maza ke amfani da shi zai zama da illa sosai, a dai dangana da halittar da Allah ya yi mana. Sako daga Bafu Patrick.
Tabbas abin da yake ƙara yaduwa kenan a cikin al'umma. Akwai wani mutum da ya yi sabon aure sai ya je ya nemi irin wannan magani. In takaita muku, a yanzu dai mutumin nan wallahi Allah baya iya tafiya, ya zama gurgu, kuma ga amaryarsa nan tana nan lafiyar ta ras. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse.
A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da wata mata da ta bayyana mishi ra'ayinta akan kiwon lafiya da kuma abin da ya ja hankalinta ta fara karatu a wannan fannin.
Yanzu haka na leka wata cibiyar kula da mata abin da ake kira maternity, kuma na samu wata baiwa Allah wanda idan da ake kira nasu wato ke da farko ya suna sannan kuma me yasa ake karanci wannan aiki na ku na nasu?
Na farko suna na Jamila.
Na farko tukun me baki sha'awa malama kike shiga wannan aiki na aikin asibiti ko kuma aikin jinya?
Na farko na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma ƴan uwana mata, sannan kuma ina kwaɗayin ladan da yake cikin wannan aiki. To abu biyu ne shi yasa na karanta.
To ga shi karanta, bari mu koma baya. Wai ya ake kawai kin za ko kun je makarantar koyon aikin jinya da kuka ya lamari yake ne?
Na je makarantar koyon aikin unguwar Zoma, wanda ake cewa School of Nursing and Midwifery.
To da kuka je ya katun yake da dadi koko?
To karatu alhamdulillah, karatu akwai dadi akwai wahala.
Menene dadin sa, menene wuya?
Dadin sa shine kana in har kana fahimta, in har mutum yana karatu yana fahimta yana da dadi, domin aikin yana da wahala sannan kuma yana da dadi. Akwai wahala ta wajen karatu din, sannan ta wajen yawan ayyukan ma tukunna, domin ba karatun kaɗai bane. Kuna cikin makaranta za ta tura ku ƙauyuka da sauransu, inda duk zai bar gidanshi ya tafi ya je wata ɗaya wata biyu a wani waje, to kaga ba kowa ne zai iya yin haka din ba.
To kafin ki zo wannan asibiti, kamar yadda kika yi lokacin kuna makaranta akan tura ku, kina iya tuna wani ƙauye da kika je da kuma ɗan wuyan da aka sha?
Lalle ina tunawa, an taɓa tura ni wani ƙauye mai suna Mayo Lope. Lokacin kuma ma na haifu, yaro na bai fi wata biyu ba, muka tafi wajen din. To da naje kuma na yi facing problems daban-daban a wajen din, domin naje na yi ta ciwo ga yaro, ga rashin lafiya, ga aiki. Dole ne kuma ko yaya sai ka zo asibitin din ka yi aiki, wasannan ga yaro, ina goye da yaro, muna aiki, yaro na bayana, tana ana mana lectures akan wani abu, yaro na kuka, dole ne in fita in dan zauna da sauransu dai. Sannan kuma a cikin ƙauyen din babu ruwa mai kyau, abinci ma ba abinda kake so zaka samu ba. To kaga wannan ma gaskiya akwai wahala.
Amma wannan wahalan bai sa jikinki ya yi sanyi ba, ko kuma a watakila ba ki fasa ma koyon aikin jinya ne?
Kai babu, sai dai ma ƙara mini ƙaimi da son taimako, domin so da dama za ka kawo wasu, kamar misali mata, yawanci ma problem sai akan mata ne, za ka ga za ka kawo mace, ga ta dai mace dai ba kula tana jin kunya an kawo ta, ko haifuwa ko ɓari ko wani abu, sai ta zai samu namiji ne a wajen ɗin wanda zai duba ta. An sha samun matsaloli da mata da yawa, sun zo haifuwa sai a gani likitan wajen ɗin namiji ne ko nurse ɗin namiji ne, a ce kwanta a duba ki, sai kaga sun ƙi zama asibitin ɗin su koma gidan damuwansu, domin suna jin kunya za su kwanta namiji ya duba su.
Ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya, waƙa ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Sarki Allah na gode domin hikima da ka bayyana, ga kalmomi da na shirya waƙa kan kiwon lafiya. Ya Allah na roƙe ka hikima kan kiwon lafiya, Allah mahaliccin kowa sarki babban mai magani. Mai sarki Allah ba ya ƙaunar zunubi ko sau ɗaya, Allah mai yin alheri ba ya kasawa ko ɗaya. Allah mahaliccin ƴan adam ya tattara mu a duniya, shi ya yi tsauni ya yi tekuna ya shishirya su a duniya. Ga dabbobi ya tara a cikin daji sarƙaƙiya.
Maryam, kin ji bayanin ta kuwa yadda da goyo ma take fafutukan neman ilimin nan.
Kwarai da gaske, ga wahala, ga ba abinci, ga ba abubuwan da suka kamata.
Shine, to Allah taimaka.
Amen.
Ko akwai wata illa ga maza masu amfani da magungunan gargajiya na ƙara kuzari? Mahmud Ibrahim Kwari ya jira yoyin wasu mazaje akan wannan batun.
Malam, kana da labarin cewa wasu maza suna amfani da wasu magungunan irin na gargajiya nan da nufin ƙarin ƙarfin maza?
Ƙwarai kuwa, suna amfani da shi. Don suna ta yawo, wasu su ce a shi da nama, wasu a shi a hambuɗa haka a shi, duk da ne ma samu yi ƙarfin maza ne, suna ta sallasa.
Akwai labarin muhimmancinsa?
Ƙwarai kuwa, yana da muhimmanci. Don naga suna ɗauka har Saudiya suna kaiwa, su tafi da gwangwani-gwangwani. Kuma sun je naga suna sayarwa suna dawowa da shi.
Ya batun illa fa?
To, anya yana da illa fa da yana da illa adana suna yin bayani. An ce yaji ne itatuwa ne sayarwa haka ke. Amma kuma tun ran da bai sha ba, an ce ba zai samu yi wannan biyan bukata kamar yadda yake sha ba. Za ka ji ba amfani sosai. Amma idan ka sha, za ka ji abin da muhimmanci.
Da kullum sai dai mutum ya sha kenan.
To, a shi ne matsala kenan. Kullum sai mutum ya sha. In bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da kake talatala.
Mala, akwai wasu mutane da suke cewa suke tallan wasu magunguna da sunan maganin ƙarfin maza. Kana da labari?
Ina da labari sosai kuwa. Wato shi dai wannan magani a mafi yawanci idan mutum ya sha shi yakan yi masa amfani a lokacin da kai amfani da shi. Amma idan ya kasance kamar gobe ko jiya baka sha ba, sai ga kuma abin da ya tahi wani iri. Kuma muna dai cin ana faɗakarwa cewa yana ma da illa a lafiyar mutum.
Kai ka taɓa amfani da shi?
Ni ban taɓa amfani da shi ba. Na bi amfani da magunguna na gargajiya irin namu na gida.
Na gargajiya da ake saiwa a irin bakin ko kuma na sayoyi da sauransu.
Na sayoyi da sauransu wanda zaka je ka haƙo ko kuma ka sa wani ya haƙo maka. Ƙwarai kuwa, na fi amfani da irin wannan.
To, wannan ɗin shi yaya yake?
Wannan ɗin ya fi, saboda shi idan ya riga ya ratsa jikin mutum, to shi kowane lokaci, shi in ya ratsa jikinka kowane lokaci kana samun biyan buƙatar ka sosai. Ƙwarai kuwa.
To, ya bace illa yana da illa?
To, ni wannan na gargajiya dai ni ina ganin shi bai da illa. Saboda matakar illarsa ɗaya ka haye maka yawa, ka sha yadda zai ma yawa yadda zai wuce adadin yadda za ka sha ya kamata mutum ya sha. In mutum ya sha, ya zama ne ya daɗe bai kuma shan wani ba. Sai kwaye ƙwarai kuwa, ba kowane lokaci ba kullum ba mutum ya dinga sha. Amma shi na Bature in ka haye gobe ba ka sha ba, to za ka ga akwai matsala a ciki.
A karamar Allah, barka dai. Mukan ji ana cewa akwai wasu daga cikin masu sayar da magunguna suna sayar da maganin ƙarfin maza. Ana da labarin wannan?
Na kan ji. Amma ban taɓa yin amfani da shi ba.
Me yasa baka taɓa amfani da shi?
To, gaskiya ni kamar ban amince masa ba.
Dalili?
To, ban taɓa ganin wanda ya sha ya ce ya yi mar amfani ba. Saboda ni dama can tun da na tayi da lafiya ta har izuwa yanzu. Ras nake ba ruwana da na Baturen, ba ruwana da na gargajiyar.
Don haka kuma baka taɓa jin wanne ya sha ya ce maka gashi ya samu canji ba?
Na Bature naji suna faɗa. Naji wai suna faɗa, amma ni ban taɓa gwada, ban taɓa sha'awarsa ba ma.
To, na gargajiyar ba?
Gargajiya, to, wasu suna cewa majina ce dama. In sun sha sun zub da majina ya nemi su amfani. In majina ba ta zuba ba suna nan kamar da. Abin dai da nake ji suna faɗa kenan.
To, a batun illa ka taɓa jin rahoton wani illa?
Dangane da shi? Na Bature dai naji suna faɗa. Suna cewa in mutum yana amfani da shi, yana amfani da shi, jijiyoyi ne dama suke buɗewa, hanyoyin jini. Suna buɗewa, suna buɗewa, ran da bai amfani da shi ba, to suna nan a rihoba za su buɗe ba. Sai da haka gabansa ba zai ɗaga ba. Sai ya nemo wannan maganin, ya sha, sannan kuma ya buɗe, sannan kuma ya ji ƙarfin jikinsa.
Malam Sannu, wai akwai masu magunguna da suke sayarwa, kuma wasu daga cikin al'umma suna saya da sunan yana ƙara musu kuzari na ɓangaren mazakuta. Kana da labari?
Ina da labari. Kamar na gargajiya ko na Bature?
Duka.
Dukansu? To, a kamar wanda dai na ji suna gargaɗi a kai, in sun ba da na gargajiya, wani yakan ce sati biyu, wani wata ɗaya, wani kuma wata shida ma. Akwai wani ma yau da ya zo nan gurin ya ce in ya bayar ma akan yi wata shida. Kamar na ƙarfin mazakuta kenan. Misalin ƙarfe 5 da rabi ya zo. Ya zo nan gurin.
Yana talla
kenan.
An samu mai saya?
Ba a samu mai saya ba. Ai, ka san irin wannan maganin suna da yawo. In ba Allah ne ya taimaka wani tawakkali ya ce iya so ba, ya su je gugunwa ba a samu ko ɗaya ba.
Ya batun waɗannan suke saya, kana da jin labarin cewa akwai waɗannan suka saya kuma suka yi amfani da shi?
Shi irin wannan magani na gargajiya. ana samun wasu suna samun biyan bukata.
Ka taba jin labarin wanda ya sha kuma bai ya samu illa?
Ina ta ma taba samun labari wanda mutum zai sha ko ni ma na sha ba samu biyan bukata ba.
Oh, ka taba sha ne?
Na taba sha ni ma na taba sha ba samu biyan bukatan ba.
Yanzu kaman za a yi shekara nawa?
A shekara biyu ne baya. Shekara biyu baya ne.
To lokacin da ka sha misali baka ji wani canji ba ko kuma me ya faru ne?
Na dan ji canji dan kadan amma bai fa awa biyu ba haka shikenan sai ya saki.
Cikin lokacin kuma ka kuma sha?
A ban kare sha ba saboda wannan ban ji dadin sa ba yasa in sun zo ma mutun ya kare tallan sai yin kyali hiti.
To ka ji wani sauyi a jikinka na rashin dadi misali ko kuma a wani abu bai kamana?
A lokacin a ban ji sauyin komai rashin dadi ba amma ya dan yi dai amfanin amma bai fa awa 1 da rabi ba haka sai ya saki.
Dan haka baka samu kwarin gwiwa ka ci gaba da
wa shi ne yasa kowane ma mai talan magani in yazo sai na dureta
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa.
To kai tsaye yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa na asibitin Malam Aminu Kano dan yayi mana karin haske akan illolin yin amfani da magungunan ƙara kuzari ga maza. Dokta, muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe. Mun san ka saurari shirinmu. Mafi yawancin mutane ba su san illolin amfani da waɗannan magungunan ba. Me zaka ce musu?
Na saurari shirin naku.
Na'am.
So muna magana ne akan magunguna da ake sha domin a samu ƙarin ƙarfin gaba. So in kika duba da farko me ke sa ma mutane su sha irin waɗannan magungunan? Akwai abin da muke ganin kamar psychogenic. Ko ban san da ake fassara shi da Hausa ba kamar yanayin inda kwakwalwa da hankalin mutum ya kalla wani kawai zai ga cewa yana da buƙatar ya sha wannan maganin saboda kawai wani ra'ayi nasa wanda ba za mu iya ganin shi a likitance menene dalili ba. Wasu kuma suna da ciwuka ne gaskiya da yake sa su sha wannan magungunan kamar masu ciwon suga yana taɓa yanayin tashin gaba hawan jini ko kuma wasu magunguna da ake amfani da su har ma da yanzu suna hawan jini ko ciwon hanta ko wani abu zai kawo mutum ya sami wannan.
Na'am.
Da uku wanda muke gani sosai a nan al'ummanmu shi ne wato angwaye. Wato angwaye waɗanda suka yi sabon aure kenan.
Haka.
Za ka ga wasu ba ka yi gane dalili ba. Mutum bai taɓa aure ba ko bai taɓa fuskantar wata mace ba ya yi san cewa ba zai samu tashin gaba ko wani makamancinsa ba. Wasu kuma keta yana so ya keta ma'amarya shi sosai ya ji ya sha wannan magungunan. Wasu kuma kan ga sukan sha ba su sani ba. Kai ka ga wani buzu yana dan shan wani tsami ko wani abu kamar da nake tsare samu wani dalibin jami'a ustaz ne kuma ya je gurin buzu ya dan bashi magani sai ya sha so sai zakari ya mike kwana da kwanaki kan ga ustaz zai a jami'a bai da aure ba zai tafi asibiti ya ce ga abin da ya faru ba sai ya tabo ya boye da abin shi har ya kai illar da ba zai iya kyaruwa ba. To wa'annan matsaloli ne za su iya samun mutum idan ya biyo idan ya sha wa'annan magungunan. Na farko dai shine mutum yana sha ma ba tare da abin da muke cewa indication wato menene dalili likitoci suna iya bada waɗannan magungunan a sha a bisa tsari kuma yi dalilin da yasa likita ya ga ya kamata ya baka wannan magani so kaga su ba su da wannan ba su ba wani dalili. Na biyu za mu iya samun abin da ake cewa tolerance ko dependence din nan wato mutum ya zamanto ya dogar kan wannan maganin indai babu wannan maganin wato ba zai iya zuwa ma iyalin shi ba.
Haka.
Na uku abinda muka fi gani a nan al'ummanmu wato shi ne maganin ma yayi aikin da wato ya huce aikin da ake bukata. Akwai abinda muke cewa priapism wato mutum a zakarin shi ya tashi ya ƙi kwanciya. To kamar yadda wani ke bayani na jina cewa jini yana fita da zuciya da ƙarfi ko hanyoyin suke buɗewa yake shiga cikin azzakari wannan haka yake. So kaman ta gama da hanyoyin jini guda biyu wanda muke cewa suna kai jini wanda yake dauke da abinci da iska da kuma waɗanda suke dauke jini mara abinci da iska. To hanyoyin da suke buɗewa marasa abinci ne da marasa iska su suke buɗewa jini mara iska da mara abinci ya taru a cikin azzakarin mutum su ne ya tashi. So idan ya daɗe a haka zai zamanto ya kumbura sai ya hana hanyoyin da suke kai jini mai abinci da iska su shiga ciki. Cikin wuta ba abinci babu iska to ba rayuwa kenan.
Haka ne.
So da haka za ka ga idan mutum bai zo asibiti ba cikin awa 12 da ya samu wannan abin to za ka ga akwai matsala yawanci azzakarin shi kan iya rufewa ma gaba daya.
Tabbe jam.
ko kuma in ma ya zo asibiti in an yi gyara ba zai ƙara samun tashin arzikari ba. Wani dalilin na idan mutum ya zuwa da kwaya asibiti sai mun kira 'yan uwa, mun kirawo iyalin shi, an yi ta bayani, an yi ta bayani, mutane ba su zuwa sai bayan sati, sati biyu. Wanda kai ka san ma ko ka gyara wannan abin ba zai ƙara tashi ba. Saboda su naman da yake cikin wannan azzakarin wanda yake amfani da wannan jinin ya kumbura, to zai zamanto ya mutu. Idan ya mutu sai ya warke da tabo. Kin gani kika ji ciwo a cikin hannunki nan, za ki ga cewa in ya warke akwai abin da ake ce ma tabo. Aje ka tabon nan in ba shi da laushi irin na sauran jikinki wanda yake normal. So shi ma abin da ke faru a cikin gaban su kenan. So da ka ya warke ya zamanto zai zama wannan abu mai tauri. Ko da jinin ya shiga ciki shi ba zai kusar wannan jinin ya kumbura ya ƙara tashi ba. Sai daga mutane da yawa ka ba su bayanin ma za ka yi musu gyara, amma maybe azzakari ba zai ƙara tashi ba sai su gudu. So wasu kuma ta ga irin wanda suka auri irin abin da ake ce ma kowa fi ganewa da ake ce ma sugar mommy din nan ko?
Yawa ta kama.
Yawa yaro ne karami ya je auri wata mace wata tara kuɗi ko mijinta ya mutu ko wani abu.
Haka.
Za ta ga ita kuma tana da buƙata, takan yi mishi kore ta kokari ta ainihin convincing din shi ta sa shi yadda ya sha wannan magungunan domin ya biya mata wasu buƙatun. Tun ita ta riga ta saba cikin al'amuran da ya shafi aure shekara da shekaru, wanda shi kuma ya zo kamar yanzu ya fara. Ko kuma ta saka mai abinci ba da sani ba. So kin gani kawai shi kenan, daga ya zo da dare a ɗan ci abinci sai ya ji komai ba abin da yake buƙata sai iyali. So kaga tun tana ya samu biyan buƙata ko shi yana abin da har kuma a kai level ɗin. Wato in ta ji ce to bar ta ƙara. Na mutane ba su iya gane cewa wai ba wai yawan shan magani ne ke kawo wannan ba. Wata ba sai ce to tun da yau dai mai gida ya yi ƙoƙari sai bin na ƙara mishi a cikin abinci kuma zai ƙara ƙoƙari da yawa. Har su kai level ɗin da yaro zai zo kaga a zakarin shi ya tashi a kwanciya. In ta kawo shi asibiti aka ce kuma an yi aiki ya zakari bai da ƙara tashi ba, dama abin ta aure shi kenan ta yiwu. Sai daga cewa ko dai ta ɗauke shi ta tafi, wata kuma ma kun yi aiki a asibiti to za ku ga hajja ta daina zuwa. Sai ake biyan kuɗin magani da waye sai aka tabata. Wannan yana cikin abubuwan a nadilla ta gaba da za ta iya samun wannan wanda yake amfani da wannan magungunan shi ne kasancewar ya dogara din cokar a ɗin shi. Sannan kuma zai iya samun ciwo na zuciya in ya da wani ciwo wanda bai kai yawan da zai iya damun shi ba. Kamar da wani ke bayani da zai cewa jini ke tare ƙarfi daga zuciya. So in za ku ba mutum irin wannan maganin in ya cancanta a bashi. Sai mun auna zuciyarsa mun ga cewa bai da wani kullun jini ko wani abu da yake sa zuciyar nan ba ta aiki sosai. Saboda ko mutum ya jima'i da zuciyarsa ta ƙara gudu da makamantan wannan abu. Kuma suke shi a kasuwa ba su duba wannan abin. Wata ran kawai kana zaune kana gama wannan sai ga mutum ko ya sami ciwon zuciya ko ma jini ya yi tsalle ya samu wani illoli wanda kamar da yake cewa ya auri amarya ya sha maganin ya daina tafiya. Ko kuma amarsa ga tanar rasu.
Gurguma ya zama.
Yawwa to duk sa'ar illoli da ita wannan magana ta samu a zuciya ko kuma ta jin ta karfi. Wanda ba dole ne ya tafi gurin azzakari ba zai tafi a kwakwalwa zai tafi a wani guri in an samu irin wannan ya zama to an samu fasadodi. To wannan su ne abu da suke faruwa. To me shawara? Shawara yes, mutane suka sami matsaloli na tashin gaba. Wani sai iya tashin gaban sai tashi lokacin da yake buƙata ko da akwai iyali duk wani abu da za a iya masa. Wani kuma gaban su zai tashi ɗin amma ba zai zauna a tashin har ya zamanto ya yi jima'i da zai gamsar da shi ko gamsar da iyalin shi ba. Wani kuma yan gaban ya tashi kawai kafin ma ya je ma iyalin muni ya fice. So kuma yawanci muni ya fita ɗin su kuma azzakarin yana kwanta. To akwai matsaloli da yawa. Wannan ko ba wai maza ne suke da shi kawai ba, mata ba su da shi. Akwai matan da duk za su sadu da su ne mai gidanta ba za ta ji wannan gamsuwar ba da irin wasu abubuwa. Ba ma gari a wannan al'umma ta mu. Saboda abubuwa da yawa da suka ka dandane mata wajen neman lafiya. Harkar kuɗi, harkar sai mai gida ya bada ikon ki tafi asibiti, harkar duk likitocin maza ne. Za ta ji kunya da wurin ce ma ai likita ne ina kwanta ne da gida na ba na jin irin wannan da ya kama a ce al'adu da yanayi na gurare. Duk ya samu mata sun masa da wannan abin. Wanda ne ya taɓa gaya mu akwai matan ma da su ma suna shan wannan abubuwa. Kake kuma maza ne kawai suke sha. To akwai mata ma da suke sha. To duka dai wannan su ne illolinsu. To abin da muke ba da shawara shi ne idan mutum ya samu matsalar nan ya tafi gurin wato wanda ya ƙware a kan wannan harkar. Na farko zai duba ya ga kana ma da cuta ne ko ka wanta abin da mai irin yanayin tunanin kwakwalwar mutum psychogenic matsala. In dai dan adam zai tashi da safe in yana bacci ya ji azzakarinsa ya miƙe, wanda wannan abu ne rutin ko yara ƙanana suna yi, in iyaye suna duba su ga ƴaƴansu maza kullum su tashi da safe za su ga azzakarinsu a tashi. Idan dai mutum yana iya samun wannan, to ko da ya je gurin iyali a zaka da ya tashi, to matsalarsa ba organic problem bane da za a ce sai an ji an yi magani. Eh, abu ne da ke buƙatar wani a zauna da shi kawai a yi wasu maganganu a nuna mishi, ko kuma a nuna ita iyalin a ba ta shawarwari inda za a iya samun wannan abu. To kin ga wannan suka sha magani zai iya zama musu ya musu illa matuƙa. Sannan waɗanda kuma ba su samu wannan tashin azzakarin ko da da asuba da safe din da gaya miki,
nake
da matsala da take, akwai wani abu da ke kawo wannan matsalar. To kuma idan yanzu ciwon suga ne yasa baka samun tashin azzakari, kuma kaje kana ta shan wannan maganin kuma sugar tana ta ƙara ƙarfi, to kaga ba a yi maganin abin da ke kawo ba. Yanzu kuma kake nan kullum sai dai kai ta sha, wata ranar din kana sha yana aiki har yanzu ya kai matsayin da bai aiki, tunda shi wancan sugar ka bar shi ya ma rugurguje duk hanyoyin jinin da kuma hanyoyin da aka kai sako.
Haka wato doctor, akwai wani mai sauraron mu a cikin amsoshinmu ta hanyar Facebook, Malam Idris Abba, ya faɗi cewa wai idan maza suna da kwanciyar hankali matsalar samun kuzari za su samu warware wannan matsalar. Mece ce dangantaka kwanciyar hankali da kuma samun kuzari?
Shi da abin da kike miki wannan psychogenic din da kike ga miki a turance, wato yanayin tunani da kuma mu'amala da yanayin ya dauki rayuwa. Idan kana da mace mai matsala, za ka kika wani yana da mata biyu, in ya je gurin wannan sai ya samu tashin azzakari, in ya je gurin wata sai ya zama to azzakarin sai ya ki tashi. To kin ga wannan ba za ki ce wani wata tashin azzakari da za a ce a nemi magani ba. Abu ne da kike ce mai yanayi ne na mu'amala, me dai wannan matar ta fiye kawo tashin hankali da hatsaniya a gida, sai ya ji kawai daga ya zo gurin da sai ya ji azzakarin nasa ya ki tashi. Amma ni kuma gurin ɗayar sai ya tashi. So akwai abu da kike ce wannan na partner ne. Abin da ke gware kawo kwanciyar hankali ko rashin kwanciyar hankali, tabbas in akwai rashin tashi, in akwai tashi hankali babu sha'awa. Yanzu misali ga mace, mutum yana gidan shi ruwa ya balle ya shigo, mutum ya koya tare da iyalin shi zai ji sha'awar ta gudu, kira kokarin ya za a yi a tsira.
Haka ne ba.
Yawwa, ko kuma ita hajiya kullum tana ba da matsala, daga ya shigo gida zai tafi an yi rikici da wannan an yi waye, ko kuma ta ba mishi yara marasa tarbiyya, daga ya zo gare tsara sun yi kaza tun kafin ma ya lokacin kwanciya ya yi zama yana da bukatar ta, ma hankalin da ya ɓaci ya waye. Wannan gaskiya ne, amma wannan ba abu ne da ke bukatar kuma sun yi mutum ya je ya sha wancan magani ba kenan. Matsalar shi shine wannan rashin kwanciyar hankali, a tsaya a ga ya za a yi a gyara shi.
Haka, sannan kuma bayan haka doctor, shi dai wannan Malam Idris din ya bada shawarar cewa ya kamata ma'aurata musamman maza su dinga yawan cin kayan lambu, me za ka ce game da haka?
Da lokaci ya kure mana
kuma dai gashi mun so mu ji bayanan ka, amma kuma lokaci ya kure, likita za mu dakata, sai kila sati mai zuwa za mu sake baka dama kai mana bayani akan wannan. Mun gode, yawwa. Madalla Dr. Bashir Yunusa kenan na asibitin Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan, da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma gobe juma'a in Allah ya gwada mana, za mu sake haɗuwa da ku a wannan zauren, inda za mu maida hankali akan nishaɗi, jin daɗin matasa da ma tarihin al'adun Hausa. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da wanda ya haɗa mana sauti da bada umarni Mr. Daniel da kuma injiniya mu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.